الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باهكين، والسلام عليكم ورحمة الله. بركة مدرسة دعاء وأنا يمتنا الحميس wanda ya dace da 7 ga watan 5 shekara ta 1420 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da yammaci na 18 ga watan 8 shekara ta 1999. 19 ne ga watan 19 ga watan 8 kenan. Kuma dan ci gaba da karatun littafin Mu'amdatul Ahkam, wanda wannan shine darasi na 8. Je, idan ba a manta ba, mun tsaya ƙarshen babin da yake magana akan wankan janaba ne ko akan taimama. Yau kuma za mu tashi babul haidhi, babin da yake magana akan haidh. Al haidhu wato jinin haila kenan. Malaki al haidhu damun ja'alahu Allah ta'ala min rahmatihi wa hikmatihi fi rahmil mar'a. Shi asalin haila wani jini ne da Ubangiji Ta'ala da hikimarsa da rahamarsa ya sanya shi a cikin mahaifar mace, giza'an dan ya zanto abinci lijaniniha ga jaririnta. Fa iza wada'at, lokacin da mace ta haihu, tahawwala ila labanin, sai Ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto nono da zai rinka fitowa ta maman mace, yaro na tsotsa ya sha ligiza'i tsifliha, dan ya zanto abincin jaririnta. Fa iza kana da ghayra hamilin wala murdi', yayin da mace ya zanto cewa ba ta da juna biyu kuma ba ta shayarwa, barza za'idu minhu fi awqatin ma'luma, to dan haka sai a samu rarar jini wanda ba ya da amfani, shi yasa za ta bukaci duk wata sai ta yi jinin al'ada. Lihada yanduru an tahid alhamil, haka yace da wahala ka samu mai juna biyu tana yin jinin al'ada. An gane ku? Saboda lokacin da ta fara da jinin al'ada, wato alamar cewa mace tana da ciki shine a daina ganin jinin al'ada. Dan da zaran ta samu jariri, to sai Ubangiji ya juyar da wannan jini ya zanto shine abin da yaro zai rinka ginuwa da shi lokacin da yake jariri a ciki. Haka idan an haifar da shi kuma sai a juyar da wannan jini kuma ya zanto nono wanda zai rinka tsotsa. Shi yasa waɗansu kake ganin ko da sun haihu kuma ba sa yin al'ada har sai sun daina shayarwa. Kun gane da kyau? To amma akan samu canji daga wance zuwa wance, daga wannan mace zuwa wannan mace. Wa yata'allaqu bi khurujihi ahkamun, dan haka akwai hukunce-hukunce da suke da alaka da fitowar shi jinin al'ada din fil ibadat. Waɗannan hukunce-hukunce cikin al'amuran da suka shafi ibada tsantsawa gairi ha da waninsu, kamar yadda za mu gani cikin hadisan da suka zo cikin wannan babu. Alhadisu tasi'u wa thalathun, hadisi na 39, wanda shi ne hadisin farko a cikin kitabul haidhi ko babul haidhi. An Aisha radiyallahu anha anna Fatimata binta Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك إرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحتهضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أنكر بو حديثي دي عائشة الله شكاري دا أغريتا أن فاطمة بنت أبي هبيش، للي فاطمة إرجدن أبو هبيش، سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ta tambaye annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Fa qalat, ta ce da shi, inni ustahadu, ni kan jini ya zarce da ni, a kullum jini nike yi, ba ni da waɗansu kwanaki da jini ke tsayawa a jikina. Fala atuhur, ba na ganin tsarki. A fa'ada ussala, shin zan daina yin sallah kenan? shine tambayar da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullun sai ta ga jini a jikinta ya fito, bata samu tsarkakuwa ba. Tsarkakuwa shine madaba ta bata ga jini ya yanke mata ba. To wannan na nuna kenan zaka yi ta zama diman da'iman ba ita ba yin sallah. Kala sai annabi ce la, yace a'a, inna zaliki irqun, wannan jinin da ke gani na yau da gobe na kullun kullun ba yankewa, inna zaliki, lalle wannan abin da ke gani irqun, jijiya ce, ma'ana ba jini ne wanda yake daga cikin mahaifa ba na al'ada da mata suka saba yi duwata. Wannan jinin ya samu ne sakamakon fashewar wata jijiya da ke ƙasan mahaifa, wannan shine irq, wanda idan ta fashe sai ta rinka furzar da jinin ba daga cikin mahaifa yake kai tsaye ba. Bambancin istihada da haida kenan, shi jinin haila daga cikin mahaifa yake kai tsaye, jinin istihada ko ba daga cikin mahaifa yake ba. Idza ikhtalafa al-makhraj labudda an yakhtalifa al-hukm, tunda mabubbugar su ta canja kaga hukuncin ma sai yayi sai canja kenan. Don haka idan jinin haila na wata ya saba yana fitowa cikin mahaifa, to sanadiyan fitowarsa kenan ba za ki yi sallah ba, ba za ki yi tawafi ba, ba za ki yi azumi ba, mijinki ba zai sadu da ke ba, ba za ki, ba za ki, ba za ki, ba za ki ababen da aka hana ba. To shi jinin istihada tun da ba daga nan yake ba, to hukuncin wancan yanzu kuma zai canza kenan. Kun fahimci wannan da kyau? Don haka da suce ba zan yi sallah ba kenan, sai annabi ce la, inna zaliki irqun, abin nan da ke gani sakamakon fashewar wata jijiya ce a jika. Walakin da'i salata, sai dai yanzu matsalar shi ne ba za ki iya gane wanne ne kwanakin al'ada ba, wanne ne kwanakin istihaba, don kullum kina ganin jini. Sai ya ce to ga yadda za ki, walakin da'i salata, abinda za ki shi ne ki daina yin sallah qadral ayyam allati kunti tahidina fiha, sai ki daina yin sallah gurgudan kwanakin da kika saba kina yin haila. Alal misali, kafin wannan matsalar ta faru gare ki, kin saba duk wata kwana biyar kike yi al'adarki, ko duk wata kwana shida kike yi, ko bakwai, kin dai san kwanakin da kika saba yi kafin wannan matsalar ta. Kuma kin saba a wata din idan ya kama wannan kwana biyar ko shida ko bakwai, a goman farko kike yin su, ko a tsakiya ne, ko a ƙarshe ne, duk mace ta san al'adarta ta wuta. Wata ta san farkon wata take, wata ƙarshen wata, wata tsakiyar wata. To sai annabi ya ce da ita, yanzu tun daga shi kullun kina ta yin jini, ya za ki gane wannan haila ne, wannan istihada ne? Jini bai yanke ba, lantana ki gane haka. Sai ce to abinda za ki yi, da is-salata, sai ki daina yin sallah qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha, gurgudan kwanakin da kika saba yin haila cikin su. Idan kin saba farkon kowane wata, dama biyar ɗin farko su kike al'ada, yanzu kowane wata idan biyar ɗin farko suka zo, jini na zuba ɗin nan, za ki ɗauka haila ne. Da biyar ɗin sun ƙare kuma ya zo mai kenan, ya zama istihada kenan. Sun maktasili, sannan sai ki wanka, da wannan kwana biyar sun wuce, ko kwana shida sun wuce, ko bakwai da kika saba, sun maktasili, sai kawai ki wanka, wasalli, ki ci gaba da sallah, ko da jinin bai daina zuwa ba. Wa fi riwayatin, a wata riwaya yace wa laysat bil haizati, abin nan da ke gani ba haila bace ba. Da haka yaya zaki, fa idza aqbalat al haizatu, idan kwanakin hailan ki suka gabato, faturki sala, sai ki daina yin sallah. Fa idza zahaba qadruha, idan kuwa gurgudan waɗannan kwanaki ya riga ya wuce, faktili an kiddama, sai ki wanke jini daga jikinki, wa salli, kuma ki sallah. Abin nufi ki wanke jini daga jikinki ma na ki riwanka kenan, sannan kuma ki sallah. An gane ku? To sai ma yi ukhadhu min alhadith, abinda za a iya koya karkashin wannan hadisi. Na farko, alfarqu bayna damil istihabati wa damil haidi, bambanci tsakanin jinin istihaba da jinin haila. Fa damul istihabati huwa almutbiq, shi jinin istihaba shi ne jini wanda yake almutbiq, na dindindin. Idan ya zo baya da wani adadin kwanaki da yanke yankewa, har sai ranar da Allah ya ɗauke, ko aka samu magani da aka magance zuwan sa din. Kun gane? Wa amma damul haidi, amma jinin haila kuwa, falahu waqtun khas, yana da lokaci keɓantacce wanda kowace mace ta san shi, wata kwana biyar, wata shida, wata bakwai, haka dai kowace da al'adarta. Wannan abu na farko da muka fahimta cikin hadisi kenan. Abu na biyu, anna damal istihabati la yamna'u min as-salah, jinin istihaba ba
baya hana mace yin sallah, wasa'iril ibadat, baya hana mace sauran ibadoji na yau da gobe. Kun gane da kyau? Jinin istihaba baya hana mace sallah, baya hana ta sauran ibadoji. Mun fahimci wannan cikin hadisi, dan Annabi ya ce kwanakin da zaki daina yin sallah sune kwanakin da kika saba al'ada, da wannan kwanaki sun wuce sai ki wanka ki ci gaba da sallah, ko ba haka ba? Ya zama ko da yana zuwa kenan zaki wanka ki ci gaba da sallah kenan, ashe baya hana sallah da sauran ibadoji. Na uku, anna damal hayd yamna'u min as-salati, shi ko jinin haila yana hana yin sallah. Jinin istihada baya hanawa, jinin haila yana hanawa. Min ghairi qada'i laha, amma ba tare da ramuwa ba. Ma'ana, adadin kwanakin da mace ta yi jinin al'ada na zo mata ba za ta yi sallah ba, idan kwanakin sun shuɗe ba za ta raba wannan kwanaki da suka wuce ba kuma. Shine ma'anar min gani qada'i. Wa dhakara ibn daqiq al-'id anna dhalika kal mujma'i 'alayhi min al-khalaf was-salaf. Al-Imam Ibn Daqiq al-'id yace wannan mas'ala da aka faɗa na cewa jinin haila yana hana mace yin sallah, kuma kwanakin da bata yi sallar ba babu ramuwa a kanta, wannan abu da aka faɗa kal mujma'i alaihi, kamar abu ne ma da malaman musulunci sun yi ijma'i a kansa. An gane ko? Min al-khalafi was-salaf, daga malamai na ƙarshe da kuma na farko da suka wuce baya, duk sun yi ijma'i kan cewa jinin haila yana hana yin sallah, sannan ba dole bane kuma a ramata. Illa al-khawarij, sai khawarij ne kadai suka safa. Ya faɗi wannan magana ta shi cikin littafin Ihkamul Ahkam, sharh umdatul ahkam, dan shi banda kai sai yana da littafin da yawa sharhi na umdatul ahkam mai suna Ihkamul Ahkam cikin juz'i biyu. To su al-khawarij wata kungiya ce ta 'yan bid'a da suka bullo lokacin sahabbai, ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko tun lokacin Ali Abi Talib dai ƙarfinsu ya bayyana. An gane ku? Annabi ya yi ishara da siffofinsu cikin hadisin Bukhari, yake cewa mutane ne wanda suke da zafin riko da addini sama da kiba. Ɗaya daga cikin ku zai raina karatunsa na Alkur'ani in ya ga yadda suke karatu, zai raina sallarsa in ya ga sallarsu, zai raina ibadarsa in ya ga ibadarsu. Amma suna fita daga cikin musulunci tamfari da kibiya ke fita daga cikin kwari idan an harbata, haka manzon Allah ya bayyana. Yace galibin su matasa ne, alamar su kuma zaka ga suna yin kwalkwabo, suna aski gashin kansu ba tare da yin ibada ba. Da haka aski gashin kai gaba ɗaya ba lokacin ibada ba, sun face da 'yan bid'a. Kai hakuri malam, barka muke ba, barka muke ba. Na ga yaji jiki da ya saddaka, kuma gashi ba hula ballatana ya sa ya kasa. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisin Bukhari. Kun gane ko? Lokacin da mutum ya je aikin haji ko umara, wannan ibada ce ka aske gashin kanka, ana son kai kwalkwabo gaba daya ko kai sai-sai. Manzon Allah addu'a ya ce, ya Allah ka ji kan masu aske kansu gaba daya, ya Allah ka ji kan masu aske kansu gaba daya, ya Allah ka ji kan masu aske kansu. Sannan kuma sai ce da kuma masu sai-sayan, da kuma masu sai-saye din, wannan a aikin haji ko umara kenan. Ha, kuma idan kana da wutar larura ta ciwon kai, amosa ni ya dame ka, aka ciwon kai ya dame ka, wannan yasa har sai ka aske gashin kanka, wannan ba kai laifi ba. Haka kawai ka aske gashin kanka, wannan to bid'a ne. Don haka Shehu Usman ibn Fodi yake cewa, ash-sha'ru fi ra'si zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halakun mazmuma. Yace gashi aka ado ne, bari shi sunna ne, aske shi ko bid'a ce da kuma mummunan hali. An gane ku? To dan haka sai a kiyaye kenan. To su khawarij suna da zafin addini kwarai da gaske, saboda zafin addinin su ma suka dauka sahabbai a hankali suke tafiya, so kafirta su suka wuce gaba. Na ganin ana tafiya a hankali da yawa. To saboda wannan zafin addinin nasu, sai yasa a cikin aqidar su mace tana al'ada tana yin sallah, tana jinin al'ada kuma tana azumi. Idan ka tambaye su meye hujjar ku, sai su ce a cikin Qur'ani babu inda Allah ya ce mai haila katta yi sallah. Babu, mun bincika Qur'ani daga farkon sa har ƙarshen sa. Sai mu ce mun yarda cikin Qur'ani ba mu samu nassi da ya fito ƙarara akan haka ba. Amma ku koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan. cikin Bukhari da cikin Muslim da cikin ina ne, duk za ku ga dalilai ingantattu tamfar rana lokacin azhar, waɗanda ke nuna mace ba za ta yi sallah ba idan tana cikin jinin al'ada ko tana cikin jinin biki. To lokacin sai suka ka suka ce su wannan hadisan ba su yarda da su ba, saboda mai wannan hadisan sun kawo sabon abin da babu shi cikin Qur'ani. Kaga wannan jahilci ne, ko sai wannan hadisan sun ci karo da ayoyin Al-Qur'ani, duk hadisin ne ci karo da Al-Qur'ani zamu jefar da shi. Ko sai wannan hadisan sahabban da suka kawo su ababan tuhuma ne a wurin mu yarda da su, dan haka ba zamu karbi hadisin su ba. To wannan shine su waɗannan sune Al-Qur'aniyun na farko, yan tafsirin farko kenan a tarihi, dan sune farkon wanda suka fara yin tawilin, suka fara cewa ba za ba sai da komai ba sai Al-Qur'ani. Suka ce aya ɗaya muke da ita cikin Al-Qur'ani da take maganan haila, wa yas'alunaka 'anil mahidhi qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahidhi, abinda kawai aya tace ku ne sanci mata in suna cikin jinin al'ada, amma ba ta ce su kuma kasu yi sallah ba. To wannan shine fata da yake samun dukkan mutumin da ya kaucewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu yanda za ka fahimci Al-Qur'ani daidai wa daidai sai in ka koma wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu. Kuma shi hadisi gane cewa wannan hadisi ya inganta, wannan bai inganta ba, ba da san rai ake wannan ba, ba da san zuciya bane ba. Ka'idoji ne na ilimi da malamai suka gindaya su tun fajarin addinin musulunci. Farkon wanda ya fara yin isharar zuwa ga ka'idoji na ilimin maslahul hadisi shine Imam Shafi'i cikin littafin sa Ar-Risala. Daga baya malamai suka yi rubuce-rubuce har yi zuwa yau kan ka'idoji da ake bi wajen karɓar hadisi, wanda kowane hadisi sai an ɗora shi kan wannan sikele, in yayi daidai a karɓa, in bai daidai ba ke karɓa, ba wai kowai da san rai ne zaka ce wannan da'ifi ne, wannan ba da'ifi bane, wannan ya inganta, wannan bai inganta ba. An gane ku? To wannan Khawarij duk da su sun riga sun wuce da sunan kungiya Khawarij, amma tunaninsu da aqidarsu kuma na nan suna yaɗuwa cikin al'ummar musulmi, amma da salon ƴan kalakatu waɗanda suke galibin su gardawa ne, wanda suka karanta Qur'ani kadai ba su karanta ilimi ba, za su ɗauka babu wani hujja a duniya sai Qur'ani, ba ruwansu da hadisi. Imma kuma irin ƴan bokon da suka tasirantu da rubuce-rubucen Rashar Khalifa, wannan kasar Misra da yaje ya rayu a Amurka, yana da rubuce-rubuce da yake yadawa. Kuma galibin ƴan boko waɗanda suke san addini amma ba su yi karatun addinin ba, sukan ɗauki irin wannan tunanin, su ware daban, suna yin wata irin sallar su daban, suna yin juma'a su daban, duk suna ganin sauran musulmai kafirai ne. Akwai irin farfashin su a nan Maiduguri, akwai su a Kaduna, akwai su a abin nan a Kano. Allah da hisire mu. Da haka dai wannan tunani na cewa mutum Qur'ani kadai zai rike ba ruwan shi da hadisan manzon Allah kuskure ne, kuma yana kai mutum zuwa ga ramin halaka. Wannan kuma shine khawarijanci. Ar-rabi'a na hudu, yana daga cikin alamomin su waɗannan khawarij. Kaga ko mace tana cikin al'ada za ta yi sallah. Yana daga cikin alamomin su kuma inkarin ceto. Yana daga cikin alamomin su kuma inkarin dukkan ashratu sa'a da Annabi ya ambata, alamomin tashin kiyama. Kamar saukowar Annabi Isa, kamar bayyanan Mahdi, kamar kaza 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 kaza, duk waɗannan alamomin sun yi inkarin su. Yana daga cikin alamomin su inkarin azabar kabari, dan suna ganin duk wannan ya saba wa hankali. An gane ku? Su na farkon al-aqlaniyun ne suna kafa hujja ne da hankali su kyale shari'a. To rubuce-rubucen su sun yadda cikin abubuwa da dama a zamanin musulunci da yake to an yi ta samun rubuce-rubucen su gurgurdan yadda gwamnati take goyen bayan su ko rashin goyen bayan su. Akwai gwamnatocin da aka kafa na musulunci waɗansu suna goyon bayan ƴan bid'a, don haka sai su taimaka wannan tunani na bid'a ya yaɗu. Akwai wanda ba sa goyon bayan sai su rushe wannan kuma ya wuce, haka aka yi ta har yi zuwa yau. To shi yasa kuma kasancewar musulmai suna cakuɗe da juna, dole akwai barbaran tunani, wannan yawa wannan tunani ya tallata wannan tunaninsa, ko ta hanyar rubuce-rubuce ko ta wata hanya daban. Shi yasa sai ga mutum ahlus sunna ne amma yana da'awa zuwa ga irin wannan da'awar ba tare da ya sani ba. An gane ku? Khawarij komai suna ɗaukar shi da zafi, babu wani abu da ake tafiya da shi a hankali a cikin tunaninsu. To kuma Annabi ke cewa shi wannan hankali, shi wannan addini ne matin, mai matuƙar ƙarfi. Fa'auhilu fihi birifk, ko bi a hankali cikinsa. Yace dukkan wanda ya ɗauke shi da tsanani to sai addinin ya gagare shi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, kuma yake tajaddadawa sahabbansa da yake turawa kira wani wuri, yake cewa yassiru wala tu'assiru. Innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin, ko kuma muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisansa, duk yana dan kar mutun ya abin da dinsu, dan shi shedan wuri guda biyu yake bukata dan adam. Wuri na farko sakaci, idan ya samu kai rago ne to sai ya bude maka kofar sakaci, kai ta sakaci da addini. Wuri na biyu kuma wuce gona da iri, in ya samu kai mai himma ne to sai buɗe ma kofofi na wuce gona da iri, sai ka wuce inda ake bukata ka tsaya. Shi yasa suke cewa wala taghlu fi shay'in min al-amri waqtasid kila tarafi qasd al-umuri zamim. Kada ka zulfafa cikin al'amari kuma kar ka ragwance, kai dai ka tsaya tsakatsaki, haka ake bukata. Abu na hudu, annal mustahaba allati ta'rifu qadra adati haydiha tahsabuha ko tahsubuha, na tahsubuha, wato ita mai istihaba wadda take gane kwanakin al'adarta, to za ta kirga wannan kwanakin na jinin al'ada, sun matattaslu badan qira'iha, da zaran kwanakin sun wuce sai ta yi wanka. litaquma ayyama tuhriha bil ibadat, domin a cikin kwanakin da suka rage, ko da jini na zuwa tunda na istihaba ne, za ta ci gaba da yin ibadojinta. Allati tatajannabuha al-ha'id, irin ibadojin da lokacin take al'ada take nisan ta su. Kun gane ko? Wato mai istihaba kullum hukuncin da zaka bata shine da can kafin ki fara wannan jini na dindindin, kwanaki nawa kika saba yin al'ada? Tace kwana biyar. Sai to kowane wata da kin zo kwana biyar din da kika saba yi da sun wuce shikenan. Sauran kwanaki ko da jini bai wuce ba sai ki yi wanka, sai ki ci gaba da sallarki. Illa iyaka duk lokacin da kika zo zaki sallah, sai ki kunzugun ki toshe kofar da jinin ke fitowa dan kare bata jiki kina sallah. Kamar yadda waɗansu hadisin na gaba za su yi bayani. Na biyar, anna dama najisun yajibu ghasluhu. Yace mun fahimta a cikin wannan hadisi jini najasa ne, ya wajaba a wanke shi. A ina muka fahimci wannan cikin hadisi? Da annabi yace faghsili anki dama, ki wanke jini gabanin jikinki, wannan ya nuna jini najasa ne. To sai dai faɗin sa cewa jini najasa ne gaba ɗaya ba tare da bayani ba, wato akwai nau'i na kusuri a ciki, saboda ba dukkan jini ne ke zama najasa ba. Jinin haila najasa ne, jinin istihaba ma najasa ne, haka jini na nifas na biki shi ma najasa ne. Kun fahimta da kyau? Amma jini na dabbar da ya halatta a ci, kamar rago, kamar shanu, kamar awaki, kamar kaji, wannan jinin su ba najasa bane ba. Haka jini da yake fitowa daga jikinka kai dan adam sakamakon jin ciwo, ka ji rauni, jini ya fita daga jikinka har ya bata tufafinka ko ya shiga a wani wuri na jikinka, wannan duk ba najasa bane ba. Kun fahimci wannan da kyau? Duk maganar da kuka samu cikin maganganun malamai da ke cewa jini najasa ne, jinin dan adam lokacin da ya fito daga jikinsa din nan, wannan ba magana ce ingantacciya ba. Ingantacciyar magana shi ne jini ba najasa bane ba, in dai na dan adam ne wanda ya fito daga jikinsa, sawa'un raunin sabo ne ko rauni ne wanda ya kon biyu, jinin na fitowa kila tare da wari da ruwan kurji, duk ba najasa bane ba wannan a shari'ar musulunci. Zaka wanke shi a jikinka kawai dan kasancewar sa datti, amma ba dan ya zama najasa ba. An fahimta nan da kyau? Dalili akan haka, sahabbai sun tafi wani yaki ko wata tafiya cikin dare, sun sauka a masauki, sai suka kyale wani, suka ce kai gadin mu yi barci, idan an jima kuma za mu tashi kai ma ka yi dan dana barci. Yana cikin barci abokanan adawa suka zo, yana kai tsaye yana gadi abokanan adawa suka zo, lokacin suka zo ya tashi yana qiyamul layli, yana cikin sallah, aka harbe shi da kibiya a nan gurin, ya cire ta ya jefar ya ci gaba da sallah, aka sake harbo ta daga nan ya cire ta ya ci gaba da sallah, jini ko ina. Da ya gama ba an da yake sallar ka ba kai ba. Inda suna da fahimtar cewa jini din nan najasa ne, zai yi najasa ta bata jikinsa kuma ya ci gaba da sallah, haka to kaga wannan dalili ne mai karfi. Ya so nawa sahabbai ke jin raunuka a wajen yaki, su zo gida su yi jiya, jini na zuba jikinsu, su je masallaci su yi sallah, annabi bai taba cewa sallar ku ba ta yi ba? Abdullahi dan Mas'ud ranan wata idi ya zo ya kama raƙumansa ya yanka da dabbobi, ya gama jikinsa duk da jini, aka ce kada ka mata salati, kada ka mata salati lokacin azhar, kawai sai ya shiga, haka bai wanke jinin ba cikin sallah. Allah Allah ta yi kowace ba? Abdullahi dan Mas'ud ba, Abdullahi dan Mas'ud cikin sabiqun al-awwalu. Abu na shida, annahu la yajibu ala al-mustahabati takraru al-ghusli li kulli dukhuli waqti salatin, ba wajibi bane ga mai istihaba ta ce za ta maimaita wanka a kowane lokacin sallah. Wato ita mai istihaba wanda jini yake zuwa mata dindindin, dangane da lokacin sallah idan yayi, yaya za ta yi? Akwai al'amura guda biyu da hadisin annabi ya nuna za ta yi. akwai kuma na uku da waɗansu malamai suka fahimta ƙarƙashin hadisin ɗaya daga cikin matan annabi kamar yadda za mu gani nan gaba. Al'amuran guda biyu da za ta yi, imadi duk lokacin sallah ta yi alwala, ko da an yi azhar da ita, ta yi alwala ta yi azhar, la'asar ta yi, tana da tabbas ɗin wani abu bai faru ba daga cikin al'amuran da ke warware alwala, illa asar ɗin ta yi sai ta sake maimaita alwala. Haka in magariba ta yi, haka in isha'i ta yi, wannan shi ne hukuncinta. Kowace sallah sai ta ne alwala. Shi yasa waɗansu malaman idan suka zo babin nawaqidul wudu'i sai su kawo damul istihadati, shi ma yana warware mai alwala. Wai istihada shi kenan, in dai ta gama sallah yanzu, to wata sallah idan ta zo sai ta sake alwala. Kun gane wannan? To wannan shine hukuncin da zaka baiwa matar da take istihada. Kullum abin da zaki lokacin sallah dai ki tabbatar kin je, in kin gama wata bukata ki ta tilas kin yi, to ki sa wani abin da zaki tare jinin ya ki hana shi fitowa. Abin da dai matar suka saba suna amfani da shi kenan, ki alwala ki sallar ki, illa asar tayi haka, in magariba tayi haka. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu shine idan azhar tayi ba za ta sallace ta ba sai ta bari sai la'asar ta zo, sai ta yi wanka, irin wankan da ake na jinin al'ada, sai dai niyyarsa nan gurin wankan istihaba ne kawai. Idan ta yi wankan sai ta sallace azhar da la'asar din ahadi. Idan magariba tayi ba za ta sallace ta ba, sai ta bari sai isha'i ta shigo sai ta hada su, kuma sai ta yi wanka ta hada su ta sallace su lokaci guda. Idan asuba tayi ta yi, kaga ya zama kenan kullun sau nawa za ta yi wanka? Sau uku. Dan za ta hada azhar da la'asar, ta hada magariba da isha'i. Kun riga kun san dai tariqatul jam'i, ba wai ta sallace su gaba daya, ta sallace wannan ta yi sallama ta take ta yi ta sallace wannan. Sai annabi ce inda za ta yi wannan to shi da fuso ta yi, inda za ta yi wannan haza ajabul amrai da ilayya, kamar yadda hadisi za mu gani nan gaba, ina kyautar sai kila zai kawo hadisi. Waɗannan ababe guda biyu duk tabbatattu ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tabbatar mai istihaba za ta yi. Abu na uku da malamai suka fahimta karkashin hadisin Ummu Habiba kamar yadda zai zo nan gaba, shine cewa kowace sallah tayi mata wanka. Idan an zo azhar tayi wanka tayi sallah, idan an zo la'asar haka, magariba, isha'i, asubahi haka. To wannan ba nassi ne daga bakin annabi ba, dan haka waɗansu malaman ba sa daukar sa, sai suke fahimtar cewa wannan fahimtar Ummu Habiba ce, ijtihadin ta ne. To shi yana cikin masu wannan ra'ayin, dan haka zai ce ba wajibi bane ga mai istihada takrarul ghusl li kulli dukuli waqti salati, maimaita wanka lokacin da lokacin sallah ya shigo. Na bakwai, zaka rabunu da kika laid anna qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqtil anki damu salli. Ibn dakiq al-aid yace karshen hadisin nan da muka karanta yanzu, annabi yace faqtil anki damu, ki wanke jini gaban jikinki, wa salli, ki sallah. Mushkilun fi zahir, wato zamu ga ya dan rikitar, li'annahu lam yuzkur al-ghusla, dan bai ambaci wankan janaba ba, ya ambaci ta wanke jini kawai. Wala budda fihi ba'dan qida'i ayyam al-hayd min al-ghusl, lalle ne ko idan aka ce kwanakin nan na al'ada sun wuce, to sai ta yi wanka sannan ta yi sallah din. Wal jawabu sahih, yace amsa ingantacciya da ya kamata a faɗa game da nan, anna hadhihi riwaya wa illam yuzkar fiha al-ghusl, ita wannan riwaya da muka karanta yanzu, duk da ba an ambaci wanka cikin ta ba, fa hiya mutadamminatun lahu, lalle ta kunshi wannan wanka din. Li wurudihi fi riwayati al-ukhra as-sahiha, dan kasancewar wanka din an ambace shi a wata riwaya daban kuma ingantacciya, allati kala fiha, wanda annabi ya faɗa cikin ta yace wa tasili, aya riwayar farko baya faɗi wannan kafin mu zo fi riwayati, yace walakin da is-salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha thumma tasili, ya ambace wanka din kenan. Al-hadith al-arba'un, hadisi na 40 a cikin wannan littafi, kuma na biyu a wannan babi. An Aisha ta radiyallahu anha, an karɓo hadisi daga Aisha, Allah ta kare da gare ta, anna Ummu Habiba istuhidat sab'a sirin, Ummu Habiba ta gamu da larura na jinin istihaba har tsawon shekaru bakwai. Fata'alat rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam, tabbata gare shi an zalik, game da haka. Fa amaraha an taktasila, sai annabi ya umarci ta ta yi wanka. Fa kanat tagtasilu likulli salatin, ta kasance tana yin wanka ga kowace sallah. Maganarsa cewa fa amaraha an taktasila, sai ya umarce ta tayi wanka, me yake nufi? Kwanakin da kika saba al'ada da sun shuɗe ki yi wanka sai ki cigaba da sallolinki. To sai da wannan ta riga ta gama jinin al'ada ya wuce kenan, ko sauran ya zama istihada ko? To fa kanat taghtasilu, ita kuma sai ta kasance tana yi wanka da kullu salatin ga kowane lokacin sallah daga cikin salloli biyar din. An gane ku? To wannan me yake nuna mana? Cewa dai wannan hadisi da wancan wanda ya wuce kusan ma'anarsu a zahiri take, abinda ka fahimta a can shine kuma abinda wannan ke tabbatarwa. Ƙarin bayani a cikin wannan shine kasancewar za ta yi wanka ga kowane a lokacin sallah. To shine malati ikhtilafu ulama, ikhtalafa ulama fi ghusl almustahabati likull salatin hal yajibu aw la. Malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi wankan mai istihaba a lokacin kowace sallah, wajibi ne ko ba wajibi bane. Fa zaba ba'dhum ila wujubihi, wani sashi na malamai suka ce tilas ne, amalan bi ahadith waradat bi zalika fi ba'd as-sunan, dan saboda wani hadisi da suka zo a cikin sunan da suke tabbatar da haka. Wa zaba al-jumhur min as-salafi, da yawa daga cikin malamai cikin salaf magabata, wa minhum Ali, daga cikin su akwai Ali ibn Abi Talib wa Ibn Abbas wa Aisha, wannan duk cikin sahabbai ne, wal khalaf, da malaman da suka biyo baya, wa minhum al-a'imma, daga cikin su akwai waɗannan jagororin al'umma, Abu Hanifa wa Malik wa Ahmad ila adami wujubihi. Mazhabin Imam Malik da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal suka ce ba tilas bane ba, mustadillina bil bara'at al-asliya, suna kafa hujja da cewa asalin wankan ba a cewa wajibi ne sai in akwai dalili, amma in ba dalili ba za a tilasta mace ta yi ba. Wa huwa anna al-asl adam al-wujub, abinda ake nufi da al-bara'at al-asliya din kenan, al-asl adam al-wujub, asali abun ba wajibi bane ba, dan haka ba a iya tabbatar da wajibin sai an samu hadisi. Wa ajabu an ahadith al-amr bil ghusl, duk hadisan da suka zo suka yi umarni da wanka, malaman nan sun bada ansa game da wannan hadisi da cewa annahu laysa fiha shay'un sabit, su awalin su ba abin da ya inganta cikin waɗannan hadisai, amma akwai malaman da suka inganta wannan hadisai. Kuma yana kyautata sai shine mazhabin Imam Shafi'i, cewa mai istihaba za ta iya wanka ga kowace sallah. To wannan dai al'amura guda uku shine abin da aka bayar da zabi, biyu malamai duk sun amince, ɗaya aka samu saɓani tsakanin jumhur da kuma sauran malaman da basu abin nan ba. Kun gane da kyau? Wa ghuslu ummi habibati li kulli salatin, wankan da ummu habiba ta rinka yi ga kowane sallah lokacin da take cikin kwanakin istihaba, inma huwa min indiha, wannan ijtihadin ta ne, laysa amran min annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba umarnin annabi bane ba laha gare ta fi kulli salatin cewa kowace sallah ta yi mata wanka. Wa inma amaraha bil ghusli faqat, annabi ya umarce ta da wanka ne kadai, wato na isnawa haila kenan, kama huwa fi riwayati thabita, kama yadda ke cikin riwayoyi tabbatattu. Wa zakara ibn daqiq al-ayd annahu laysa fi sahihaini wala ahadihima annahu amaraha bil iktisal li kulli salatin, ibn daqiq al-ayd yace cikin bukhari da muslim, ko cikin bukhari kadai ko muslim kadai, babu inda annabi ya umarce ta cewa ki yi wanka a kowace sallah. Kasancewar babu cikin bukhari, in ya zo a cikin sunan, ai magana ta riga ta kare, abin da ake magana da hadisi shine inganta, idza sah al-hadisu fa huwa mazhabi. To kaga anan guyin inda waɗanda suka ce ai wankan suna nan, su ma suna da ansar da za su bayar, amma shi wannan malamin yana tare da waɗanda suka ce ba lalle bane ba, dan haka kawai ya kawo wancan dalilin, ya kyale yana ganin wannan dalilin ya riga ya gamsu ba tsawala, amma za su iya cewa to shikenan tunda kun ce annabi bai umarce ta sai ba, amma ga shi ya tabbata ta hanyar riwaya da kuma kunya da ita tana yi, inda kuskure ne kuma da an sanar da annabi ya hana ta haka ne ko ba to da an yi wahayi ga annabi ya hana ta. Kuma waɗancan hadisai gaskiya akwai magana a kansu, da akwai hadisan da suka nuna da annabi ya ce ayi, to wallahi ya kawo sabanin dangane da inganci ko rashin inganci. Ina nesa da littattafai na yanzu ballantana in samu damar komawa gare su, don haka abin da ke cikin nan kawai nake karantawa. An fahimci wannan yi ma yu khadu min alhadith, yace abinda zamu iya fahimta cikin hadisin wujubul ghusli ala almustahabati inda intihai iddati ayami haidha, tilas ne mai istihaba ta yi wanka lokacin da kwanakin al'ada suka wuce mata, sai ta yi wanka na al'ada kenan, sauran kuma ga abin da za ta yi. Alhadithul hadi wal arba'un, hadisi na 41. An Aisha radiyallahu anha qalat, kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min ina'in wahid kilana junubun, fa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'id, وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Aisha take cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, na kasance ina yin wanka ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, min ina'in wahid, da bokiti daya ko kwaliya daya. Ina kamar yadda muka faɗa tun guran nan shine duk abin da ake zuba ruwa a ciki dan ayi amfani da shi, bokiti ne, roba ce, ko ma me zai ansa sunan ina, matakan ruwa na amfani musamman wanka. Ita da annabi suna yin amfani da wannan guda dai, kilana junubun tace kowane ɗaya daga cikin mu yana cikin janaba, wa na suna wankan janaba kenan. Fa kana ya'murni fa attaziru, annabi ya kasance yakan umarce ni fa attaziru, sai in sanya izari. Izar shine dukkan zanin da zaka daura a kogonka. Yakan umarce ni sai in daura zani, fa yubashiruni, ba wai lokacin wankan ba, wannan wata jumla ce daban fa, fa yubashiruni, sai ya rungume ni, wa ana ha'is arhali, ina cikin kwanakin haila. Abin nufi, duk da an ce idan kana haila ba za ka kusanci matarka ba, kusantar da aka hana ka ita ce kusanta ta nufin ka sadu da ita, amma ta hanyar ku zauna kan shimfiɗa ɗaya, ku kwanta kan shimfiɗa ɗaya, ku rufe da mayafi ɗaya, ka taɓa jikinta, ta taɓa jikinka, duk wannan babu laifi. An gane ku? Ta ce kawai abin da annabi ke, idan ina cikin haila ya so ya zauna tare da ni, ko ya kwanta tare da ni wajen kwanciyar barci, sai ya sa ya ɗaura zani, ta yadda zan rufe abin da ke tsakanin cibiya zuwa gwiwoyi kenan ko. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta da ita a haka, ya amfana da dukkan ɓangarorin jikinta a matsayinsa na mijinta. Saduwa ce kawai babu, amma wannan ya halatta ko da ana cikin kwanakin al'ada. Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, annabi ya kasance yana fito min da kansa, wa huwa mu'takifun alhali, yana cikin itikafi a masallaci, fa aghsiluhu, sai in wanke masa kai, wa ana ha'id, ni ina cikin kwanakin haila a lokacin. Me ke faruwa? Ga gidan Aisha ga masallaci, akwai kofa wadda annabi ya bude kawai daga ɗakin Aisha sai ya shiga masallaci, ko daga masallaci shiga ɗakin Aisha. Sai ya ji kamar kansa ya dame shi, ko zafi ko wani abu, yana son ya dan wanke kansa. Sai ya yi wa Aisha magana, yana daga cikin masallaci, ba zai fita ya je can wurinta ba, sai ya mata magana, sai ta ɗauko wani bokiti ko wani roba da ruwa a ciki. Sai annabi ya miƙa kansa haka, ta rinka sa masa ruwa, ta wanke masa kansa, ta jiƙa masa kansa, ya ji daɗi, ta taje masa kansa. Alhalin tana cikin kwanakin al'ada, shi jikinsa na cikin masallaci, ita kuma ɓangaren jikinta yana ina? Yana ɗakinta. Ma yu'khadhu min alhadith, irin abin da zamu iya koya cikin wannan hadisi na hukunce-hukunce. Na farko, jawazu iktisali aljunubain min ina'in wahid, halaccin masu janaba su biyu su yi wanka da bokiti ɗaya, ma'ana suna amfani da shi su biyu tsakanin miji da mata, ko wankan janaba ne ko ba na janaba ba ne, bai halatta ku shiga wanka kai da matarka. Na biyu, jawazu mubasharatil ha'id fi ma duna alfard, halaccin mutun ya shafi jikin mace, fi ma duna alfard, a inda ba farajinta ba, wato saduwa da ita ne ba zai ba, amma ko ina a jikinta dan ya shafi jikinta lokacin da take cikin kwanakin al'ada a matsayin ta na matar, wannan babu laifi. Wa anna badanaha tahir, kuma mun fahimta cikin wannan hadisi ashe jikin ita mace din mai tsarki ne duk da tana kwanakin al'ada, domin da jikinta ba tsarki za ta taba annabi, ba za ta taba annabi tunda lokacin shi yana itikafi a masallaci. Lam tahulla fihi najasatun, najasa ba ta nasuwa cikin jikinta ta bita, bi haidiha, wai kawai dan tana haila. Na uku, istihbab libusihal izar waqtil mubashara, wato mustahabbancin cewa idan mace kina cikin kwanakin al'ada, mijinki ya so ya yi wasa da ke, to za ki sanya ɗan tofi, ko ki sanya skirt, ko ki sanya zani da za ki ɗaura a jikinki. Wannan mustahabbi ne waqtil mubashara, lokacin da mutum zai rungumi matarsa ya yi wasa da ita tana cikin kwanakin al'ada. Mustahabbi ne, ba tilas bane ba. Saboda me yake mustahabbi? Akwai hadisin da annabi ke cewa isna'u kulla shay'in illa nikah, duk abin da kaga dama kai da matarka in banda saduwa. To kaga nan gurin bai iyakance cewa ba, ko daga gwiwa zuwa cibiya din bai iyakance maka abin da kai bai haramta maka ba, abin da ya haramta ma guda ɗaya shine saduwa da iyalinka. Wanne ne hikimar annabi yayi wannan? Wato kullun waɗanda ba su fahimci addinin musulunci ba, ko abokanan adawar da suke so su zargi addinin musulunci, sai su kalaci wani abu guda ɗaya, sai su munana wa musulunci da shi, ce to kaga ma annabin nasu kenan, gashi yana wasa da mace yarinya yar ƙarama. Abokin adawar musulunci zai iya faɗa haka? Sun rubuta irin wannan, sai ka ganshi mace tana cikin kwanakin al'ada ma an hana shi ma, amma wai duk da haka sai ya watsa da ita sai ya rungume ta. To wanda bai san musulunci ba sai irin wannan magana ta rode shi, in yana son ya kare musulunci yana son musuluncin amma bai fahimci shi ba ta fuskar karatu, sai ya ga cewa to irin wannan hadisan ba gaskiya bane, ya kare ta su dan a huta dan kar turawa su damu, ko ba haka ba? Amma wanda ya fahimci addinin musulunci ya san wannan abin da annabi yayi ba wai kawai yayi bane dan shi moriyar kansa, yayi ne dan ya bamu lasisi mu, tunda duk abin da ya shar'antawa ne ba wai shi ne ya zaku da ƴa mace ba, ta yadda kwanakin al'ada ma sun masa tsawo ya kasa jurewa har yake wasa da ita, yayi ne dan ya shar'anta mana mu. Amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya jure ba, yoyewa matansa ta waye gaba ɗaya ma wata ɗaya ya yi mushi yaji, me ya faru? Ballantana wannan tana al'ada ba ga wasu suna nan ba ta yi, kuma kai aka wajen sa rabon kwana, amma nawa ba wajen tun turji man ta sha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk zalika adna an taqarra ayunuhunna zuwa karshen aya. Ubangiji ta'ala ce wanda kaga dama ka kirawo ta, wanda kaga dama ka kyale ta, rabon kwana ba tilo bane kan annabi. In ya zaba ce anan ɗakin zai zauna dindin dai shikenan an zauna, in yace a'a anan zan zauna shikenan an zauna haka. Lokacin da Aisha take rigima kan wannan da aya ta sauka ta faɗo wannan, tace lalle ubangiji ma kawai abin da take so shi yake faɗa maka. Duk abin da kake so kawai sai ubangiji saukar da nasi ya halaka maka. Sallallahu alaihi wa sallam. Tare da haka annabi na son yayi adal. Tare da haka annabi na son yayi adalci sallallahu alaihi wa sallam. To kada a ce maganar cewa wai sha'awa ce ta saye wannan, ba haka wani ba. Yayi ne dai shar'anta. Abu na biyu wanda shi yafi wannan fitowa fili shine asalin su a aqidar yahudanci, idan mutum na cikin kwanakin al'ada ba a cin abinci da ita, ba a shan ruwa da ita, ba a zama sun fada da ita, kai gida ɗaya ma waɗansu ba sa zama da ita, da ta fara al'ada sai a kore ta tafi gida sai ya yanke ta dawo. To annabi ya zo da addinin da zai saba wa yahudanci, sai ya kai matuƙa wajen mu'amala da ita dan ya rushe tsanar da yahudawa suke wa mata lokacin su, da dan ya nuna addinin sa akwai sadaɗawa, akwai kyakkyawan mu'amala tsakanin mace da miji, ba addinin yahudanci bane wanda duk wata sai an kore ki gidanku. Tsawon kwanakin al'adar ki shine tsawon kwanakin da miji zai kore ki gidanku, ki je sai kin kare ki dawo. To annabi duk yana wannan dan ya nuna mana yadda zamu rayu da mata, dan ya nuna mana yadda zamu rayu da iyalanmu, dan ya nuna mata su ko masu kima ne a cikin addinin musulunci. In ba haka ba Aisha yarinya ta haka, tare da haka amma annabi haka yake sallallahu alaihi wasallam, dan ya shar'anta. Ruwa zai sha wani lokaci, idan Aisha ta sha sai ya karba, kuma daidai inda ta sa bakinta sai ya sa bakinsa a wajen. Duk wannan tatayiban li khatiriha, dai duk da cewa kai lalle miji na fa ba dama ce ne a wajensa sallallahu alaihi wasallam, kuma kai ma dan karka ga wani dan karban Fir'auna a gida, haka ake yi, haka ake karka zama ka zahafa da yawa, kashi za ta guguwa annabi karban kashin ba tsoka jiki, shi ma ya sa bakinsa a wajen ya guguwa wannan kashin. Duk wannan dan nuna kyakkyawan mu'amala tsakanin mutum da iyalinsa, amma ya kasance kai ba mamma kyakkyawan mu'amala tsakaninka da matarka, ai kai ma ka san baka kyauta ba, ka san waɗansu zaka suke ba a fira da mace, ba a tattauna da ita, sai dai kawai in bukatar sa ta tashi ta gani, in ko baya da bukata da ita shikenan. Wai gida in mutum zai shiga wai gani yake wai faduwa ne ya sallama, ai shi mai gida ne baya sallama, sai dai ya gyara murya, wajen ne zai sallama? Wannan bai dace ba ko alama. Koyarwar addinin musulunci, Allah cewa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa ata an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku zauna tare da su tare da kyautatawa, ku mu'amalanci iyalanku tare da kyautatawa, in ma kun ga wani abin da ya baku haushi tattare da su, to mai yiwa ku iya kin abu a zuciya, amma kuma Allah ya sanya alheri wanda ku buku sani ba boye, ma'ana abinda kuka kidan sai ku yi hakuri ku lallashi zuciyarku, yadda kai kake kin wani abu tattare da ita, ita ma tana kin wani abu tattare da wa da kai, sai kai hakuri ta jure, kai me yasa ba za ka yi hakuri ka jure ba? Amma mu inda ba mu adalci, duk haƙƙin mu muna buƙatan a cika mana cif, amma ba mu san mu bayar da wancan kuma cif. Yanzu ko saurayi ka samu wanda ba taɓa yin aure ba, yana zuwa masallaci yana kiyamul laili, Allah ya arsala shi da abin alu ya me kike sai ai ina son mai addini mai kiyamul laili mai kaza mai kaza mai kaza, sai ya tara dukkan suffofi wajen guda goma ko sha daya, sai ya zube yace ki ka'ida sai kina ita ce matar da zai aura ta yi boko ta yi islamiya ta haddace ko izu goma ta haddace suratul baqara tana salatul duha tana wane ne duk ya har hada ya aji to a dawo gefe guda kai ma in ta ce ni ma bana so sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza sai ka samu baka cika sharuɗan ta ba ko ba haka ba kai kana so sai ta cika sharuɗa to kai ka cika sharuɗan ta baka cika sharuɗan ta ba da ta samu wani bangare mai muhimmanci sai ta hakura da sauran kai ma idan ka samu bangare mai muhimmanci sai kai me sai ka hakura da sauran amma in ka ce dukkan sharuɗan ka sai ka cika sai sun cika gaba da mace to ba za ka yi aure ba. Nema abin da ya fi muhimmanci in ya samu sauran ka lallashi kanka garin ka ba ka wanka kuri. Annabi yake cewa kada mummune ya ki mummuna in ta ba ta haushi sakamakon wata ɗabi'arta to so nawa ta faranta masa da waɗansu ɗabi'un. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in ta musguna ma nan ɓangaren tuna wani ɓangaren ai ta sa ka dariya wani ɓangaren ai ta faranta maka rai wani ɓangaren ta mayar da kai kamar wani sarki a gidanka. To wancan bangaren na kyautatawa sai ya yi belin wannan bangare na munanawa. Amma ka ce kai ɗari bisa ɗari kace maka laifi kace maka ba daidai ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. Tunda dai aka halitte ta daga ƙashin haƙarƙari to dole ka same ta a karkace. Annabi ce daga ƙashin haƙarƙari aka halitte ta, jikin ɗan adam gaba ɗaya babu inda ya fi lankwasa irin ƙashin haƙarƙari. Yace duk wanda yake son ya yi amfani da shi ya yi amfani da shi a lankwashensa. In yace sai ya mikar da shi to zai kare, to haka mace take. Hiya bilau al-auja'u lasta tuqimuha ala inna taqwim ad-dulu' inkisaruha atajma'u da'fan wa iktidaran ala al-fata alaysa ajiban da'fuha wa iktidaruha. Allah ne yake ita mai rauni ce, kai kuma ka san sai ta yi karfi, mai rauni ta fuskar tunani, mai rauni ta fuskar jiki, mai rauni ta kowane bangare, kai kuma so kake ta zama mai karfi ta kowane bangare. To sun sanya mai kenan najasa cikin masallaci tunda su jinan na tare da su a lokacin. Kun gane wannan? Wadda yawanci haka waɗansu malaman suka faɗa. Amma zan ce mafi inganci shine na farko dai mai janaba da ya shiga masallaci bai laifi ba. Da ya shiga masallaci bai laifi ba. Sawa'un ya shiga ya wuce ne ko meye dai bai laifi ba. Dan da mai janaba da kafiri wanne ne yafi muni? Kafiri. Lokacin da aka kawo Tumama ibn Usal wani shugaban kafirai ne da Annabi ya tura masa dan aike da sakon musulunci, ya kama dan aiken ya kashe, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle duk inda aka ganshi a kawo mun shi hayyan aw mayyitan. Sai sahabbai suka ci karo da shi, ya dauko a yarinsa da mutanansa za su tafi aikin haji irin da kuma larabawan jahiliya da suke, sai suka rago shi cikin fursunonin yaki suka kawo Annabi. Da aka kawo shi sai Annabi ya ce a ɗaure shi a cikin masallaci. Aka zo da shi cikin masallaci aka ɗaure shi jikin gwafa ko fila daga cikin filas din masallaci aka ɗaure shi a ciki. Annabi ya zo sami shi ce su mama menene ra'ayinka, me za ka ce yanzu, ga abin da kai mana ga abin da kai mana. Ya ce ah to me zan ce Annabin Allah, in dai ka kashe ni to ka kashe wanda ya cancanta a kashe shi, don ni ma na yi kisa. In ko ka ce ka yafe mun to ai dama ba sahaban kai ba farau bane, ka saba yafe wa mutane. Sai Annabi ya yi murmushi sai ya tafi kyale. Annabi da kansa daga gidansa ya ce a ɗauko abinci a kawo masa. Aka ɗauko abinci aka kawo masa, kwanansa uku a ɗaura a masallaci. Kafiri ne. To mai zanaba fa yanzu nan ɗaure wannan a cikin masallaci kwana uku gaci a masallacin Annabi, sai ka ce mai zanaba ba zai shiga masallaci ba. Ma'ana hatta hadha al-kafir fi hal kufrihi ahsanu hala min al-junub, hal yakunu zalik? Abada la yakunu zalik. To me zai faru kenan bayan kwana uku? Sai manzo Allah ya ce a cikin shi tafiyarsa, yace an yafe ma sai ka in ji tafiyarka. Abin ya dore masa kai matuka, ya fita bayan garin Madina yaga kai irin wannan karamci, sai ya zo kawai ya kalma shahada ga musulmi. To mahallu shahid dai gashi dai kafiri ne, kuma an daure shi cikin masallaci a gaba abin nan ba. Sannan wahud Najran, waɗansu kirista da suka zo daga kasar Najran su gana da Annabi, Annabi ya karɓe su cikin masallacinsa. Inda sanadiyar zuwansa ne da tambayoyin da suka yi da muqabala da suka yi da Annabi, galibin ayoyin suratu Ali Imran suka sauka. har zuwa inda Allah ya ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allah 'ala al-kadhibin inna hadha lahu al-qasas al-haq. To kaga kenan dan mai janaba ya shiga masallaci bai laifi ba binan ala hadha al-qawl. Kuma irin tambayoyin da mutane ke yanzu ba mu iya gyaran lantarki ba sai muka nemo wani kafiri ya shigo masallaci da ya gyara, yayi laifi mai laifi ba? Ba mu yi laifi ba mu da muka kira ku zo ya gina masallaci ko zo ya gyara masallaci, ba wani laifi da kai shari'a musulmi. An fahimci wannan da kyau? Illa iyaka ita mai haila da mai jinin biki ya kamata su yi kunzugun, ma'ana su sanya wani abin da zai hana jinin al'ada din fita. Wannan shine zance mafi inganci. Amma mu ce haramun ne kaulan wahidan haka, wannan dalilin na wannan hadisin kadai ba zai nuna haka ba, tunda da shigowa sai annabi ya hana sai mu ce haka. Amma idan tsaya daga waje ta ce mi kokanta, kuma ta iya yiwuwa shi ya tsaya daga cike ce ga kai na cikin, amma dai ba hana sai ba, laysa nassan fit tahrim wa inma yultamas ko yutalammas minhu ko yushammu minhu ra'ihat at tahrim lakinnahu laysa nassan fi zalik. Abu ne shida ibahatu mubasharatiha al-ashiya'a ratbatan aw yabisatan. Ita mai jinin haila tana cikin kwanakin haila ya halatta ta taba abubuwa, wadannan abubuwa da za ta taba ko danyu ne wanda yake mai lema jikinsa ko kuma busasshe, duk in ta taba dai ba ta fata ciwa, za ta iya dafa maka abinci, za ta iya maka girki, za ta iya maka komai tana cikin wannan kwanakin. An gane ko? Tunda gashi wannan ta taba jikin annabi kuma amma gashi na itikafi kuma ba nuna akwai laifi ba. Wa min zalika ghasl ash-sha'ri wa tarjiluhu. Daga cikin abin da za ta iya wa mutum, za ta iya wanke ma gashin kanka, za ta iya taje ma gashin kanka kuma. Na bakwai, annal mutakifa idza akhraja ra'sahu min al-masjid la yu'addu kharijan minhu. Mai itikafi idan ya miko kansa waje ko ta window ko ta kofar masallaci, to ba a kirga cewa ya fito daga cikin masallaci, har yanzu yana ciki kenan tunda jikinsa yana ciki. An gane ko? Wa yuqasu alayhi ghayruhu min al-a'dha, banda kai duk abin da ya fito da shi waje ma ba a kirga shi ya fito, matakar dai sauran jikinsa na cikin masallaci, kamar ya miko hannunsa waje har yanzu yana cikin masallaci bai fito ba, ko ya miƙa kafarsa waje, duk wannan daidai yake da kai. Yuqasu alayhi ghayruhu min al-a'dha idza lam yakhruj jami'u, ko idza lam yukhrij jami'a badanihi, dan bai fitar da dukkan jikinsa ba. Al-hadithu ath-thani wal 40, hadisi na 42. An Aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. عائشة تتمنى الله يكسنك يتكئ ينا كيشن جداوة في حجري أكن تنيوينا وأنا حائض الحالي إنا تكن هيلا فيقرأ القرآن ينك كرتم القرآن. النبي أنت يدك هكا أجكنت ينك كرتم القرآن صلى الله عليه وسلم. Malaiti dangane da hijiri ko ka ce al-hajru ko al-hijru, duka lugabi ne a larabci akwai shi. Ma yu'khadhu min al-hadith, abinda za a fahimta cikin wannan hadisi, na farko jawazu qira'ati al-qur'ani fi hijr al-ha'id, idan ka kwanta jikin matarka tana cikin kwanakin haila ba laifi idan ka karanta qur'ani, li'annaha tahiratul badan wa thiyab, dan tufafinta masu tsarki ne, haka jikinta ma ana kirgashi masu tsarki, wannan jinin al'ada hukunci ne kawai. نبي تحريم قراءة القرآن على الحائض حرم كراتن القرآن كما هيلا ونن أبن دي يدا أوا ديني دي سكيما غنغنوما لبي أخذا من توهم امتناء القراءة في حجر الحائض قال هو بل دقيق الإيد
وفي تسم باتي لين رنبو قرر دي سكي ابن دقيق الإيد لي
وين دي سكيما ونن حديثا أكا فهين تتوا أتي حرام النيمة هيلا تكرن تا القرآن تين أكا فهين تتوانا يدا بياني يكي. Maganar Aisha cewa annabi na kwanciya a kaina ya karanta Qur'ani, wai suka ce ta faɗi haka ne dan mayar da martani ga masu zaton cewa in ka kwanta jikin mai haila ko ka kishin gida da mai haila ba za ka karanta Qur'ani ba, dan ita bai halatta ba a ya karanta, to kai ma in ka kwanta bai halatta ba, to wai sai ta kawo wannan hadisi dan bambance tsakanin mai karantawa da ita mai haila.
Amma gaskiya al'amari wannan ba wannan yasin batsin bai kai da ake bukata ba, saboda akwai hadisin Muslim ko Bukhari da yake cewa annabi, hadisin Aisha da kanta take cewa annabi ya kasance yana ambaton Allah a kowane hali yake, yazkurullaha fi kulli ahyalihi, yana ambaton Allah a kowane hali. Sai malamai suka ce kowane hali ma'ana da halin janaba da halin da ba na janaba ba, to ka wajen karfafuwar najasa ko karfafuwar kari da najasa da jinin biki da jinin al'ada da janaba duk girman su daya, ko ba haka ba? ba wanda ya foni girba, ma jaza lihaza, jaza lihaza, ma lam yajuz lihaza, lam yajuz lihaza.
Tunda ya halatta har kana cikin haila ka karanta, har kana cikin janaba ka karanta alqur'ani, to me haila ma halatta ka karanta?
Yadhkurullaha fi kulli ahyani. Ina fata an fahimta. Dan haka zance mafi inganci shine mai haila za ta iya karanta qur'ani, mai janaba zai iya karanta qur'ani, mai biki za ta iya karanta qur'ani. Maganar cewa illal ayata wa nahawaha, sai aya ɗaya da makamanciyar ta litta auzu dan neman tsari, magana ce ta ijtihadin malami, duk ijtihadin da ya dace da daidai lada biyu, wanda kuma bai dace da daidai lada ɗaya, kuma abin da ya samu kace qur'ani. Wato su malamai inda aka sami tangarda din bambance tsakanin dukkan qur'ani da wani bangare da qur'ani, in dai ka halatta mata karatun aya ɗaya ya zama wajibi ka halatta mata duka, in ko ka haramta duka to ya kamata ɗayar ma ka yi mai karanta, domin aya ɗaya mai tace qur'ani. Yanzu idan nace wa minal layli fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, menene wannan qur'ani? Qur'ani dukan qur'ani, qur'ani ne aya ɗaya ma qur'ani ne, sura ɗaya ma qur'ani. Don haka wai sai su dauka cewa wai inda za a kawo qur'ani cikakke idan ka cire suratul fatiha to wannan bangaren da ya halatta mace ta taba, dan ba'dul qur'ani ne, laysa kullul qur'ani. To dan Allah zan tambaye ku, mutum da ya yarda da dukkan qur'ani gaba ɗaya sai wannan aya ɗayar da kuka halatta mai janaba ta karanta, ko mai halatta karanta lita awwali sai bai yarda da ita ba, ya zo mutum ne? To zai bambanci tsakanin aya da duka. Wai me yasa aka zargi Yahudu dan sun kafircewa littafin su gaba ɗaya? A'a, wani bangare sai kafircewa. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila, sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqa. Allah ta fa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna. Idan ka dauka tabar alqur'ani da janaba ko da jinin haila ko da jinin biki, wulakanta qur'ani ne, dan haka sai kace kar aula, kamar ka ce to kar ku wulakanta shi duka, amma ku dauki aya ɗaya kawai kamar haka take nan, ya zama tufka da warwara. Wato waɗannan dalilai ne da sauran malaman suke faɗa wanda suka ce za a iya taɓawa, dalilai ne ko masu ƙarfi. Za a gansu kal jibalin rafiyat subutan wa sumuda, tamfar duwatsu kafaffu wanda ba za ka iya ture su ba. A to ya za ka yi da wannan dalilai da Allah? In dai kuka ce ya halatta ta karanta aya ɗaya, to ya halatta ta karanta dukkan qur'ani, an fahimta ku? In aka ce bai halatta ta karanta ɗaya ba, to wannan kuma wata magana ce ba. Dan haka ka ganin maganar sa cewa mace ba za ta karanta alqur'ani ba idan tana cikin kwanakin al'ada, wannan ba a sallama masa ba. الحديث الثالث والأربعون حديثنا 43 عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. معاذة تاتم بي عائشة سوى ويمي يسا اتمي حيلة تكي رام أزمين دي وشي تا ساكما كون جنن حيلة دلتا أما باتا رام صلولن دي سكا وشي تا ميسا أكبن بنشي. فقالت سي عائشة تسي أحرورية أنتي, shin ke ma yar garin Harura a ce? Faqultu, Mu'adha ta ce sai nace lastu bi haruriyatin, ni kan ba yar garin Harura a bace ba, walakin as'al, tambaya kawai nake yi. Menene sirrin Aisha ta faɗi wannan magana? Khawarij tantan da muka yi bayanin su a baya, wanda muka ce annabi ya ce za ku rena sallar ku in kun ga tasu, za ku rena kaza in kun ga tasu. Farkon lokacin da suka yi wa Ali ibn Abi Talib tawaye, sun je wani ƙauye ne mai suna Harura, can kusa da garin Kufa, suka kafa sansaninsu da rundunarsu don yaƙar sauran musulmi, suka ce kowa ya kafa ta sai su. To shi yasa duk wanda aka ya ɗauki aƙida irin tasu sai a ce huwa Haruri, wato ɗan garin Harura ne. Shi yasa da ta zo ta ce wai me yasa mai haila za a ce ta yi kaza ba za ta yi kaza ba? To Aisha tana da masaniyar ashe su Khawarij suna halattawa mai jinin al'ada ta yi mai sallah ta yi kaza ta yi kaza, sai ta ce a Haruriyatun anti, ke ma wannan yar bid'a ce yar Khawarij ce ko mai ce ce lasu bi haruriya? A'a, ni kam Allah ta riga tari da sauran shuka ba cikin su nake ba, lasu bi haruriyatin, ni kam ba haruriya bace ba. Walakin ni as'al, tace kawai tambaya nake, walakin as'al. Faqalat, sai Aisha tace kana yusibuna zalika fa nu'mar bi qada'i sawmi. To indai tambaya kike gashi kana yusibuna zalika, jinin al'ada ya kasance yana samun mutum lokacin annabi, fa nu'mar bi qada'i sawmi, sai umarce mu cewa mu rama azumin da ya wuce, wala nu'mar bi qada'i salah, amma ba a umartan mu cewa mu rama sallah. An gane ko? Ma yu'khadhu min al-hadith, abinda za a iya fahimta karkashin wannan hadisi, an al ha'ida taqdi siyama wa la taqdi salah, mai haila azumin da ya wuce ta za ta rama shi amma sallah ba za ta rama ba, li anna salata tatakarraru kulla yawmin khamsa marratin, dan ita sallah tana maimaituwa a kowane yini har sau biyar, fa hiya ibadatun mustamirra, da haka ibada ce mai zartewa, wa yahsulu min i'adatiha wa qada'iha mashaqqatan aidan, sannan idan aka ce sai an rama ta, to wannan zai haifar da wahala kwarai da gaske. Na biyu, anna takarir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatahu ala shay'in yu'addu min as-sunnah, idan annabi tabbatar da mutanansa sahabbansa kan abu, to ana kirga wannan abu cikin sunnar annabi. Dan Aisha bata ce kaza, sai tace an yana samun lokacin a da can sai a umarce mu da kaza, ba a umartan mu da kaza. Waye ke umartan su kenan? Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Na uku, al-inkaru ala kulli man sa'ala su'ala ta'annutin wa mujadala, a ce ya kamata a yi inkari ga dukkan mutumin da ya tambaya tambaya ta ta'annuti, tambaya ta'annuti wanda ba ansa take nema ba, ƴar kure ka zo yi. To malami ya kamata ya ladabtar da kai a irin wannan hali, in ya fahimta ka daga gare ka. Wa mujadala, ko tambaya ta jayayya, duk malami na iya ladabtar da irin wannan. Wani dan bid'a aka turo shi wata rana da wata mas'ala irin ta rabon gadan nan, kasan galibi malaman bid'a ilimin lugha irin na gida din nan su wace ce maqamatul hariri da wane ne da wane ne, da kuma ilimin fiqhin mazhabar malikiyya, haka suna kokarin su karanta shi sosai. To kullun so ga ahlus sunna tsammani suke baka san wannan ba, kai da an taba ka aya da hadisi ne, to saboda haka bari su tambaye ka fiqhu, sai ya zafgo wata tambaya cikin babin fiqhu wanda an riga an saba fadin ta a soro dama ana alfahari da ita, ya zafgo ta, to da na tashi baki ansa, sai na baki ansa da larabci, sai ya rasa kuma yadda zai da yana kuma shi ansa da Hausa, sai na bashi ansa da Larabci. Tana nan cikin ba mai rabon gado, wani lokaci ba faɗe ta, sai kar mu fita daga cikin abin da muke ciki, ku yi hakuri. To ji bai sani ba matsalar gaba ɗaya ma, akwai wanda sun waƙe ta a waƙe, saboda haka da na faɗa musu darasi ba sai na sake kawo musu ita kuma a waken ta yadda take. To wani lokaci mutum na tanadar irin wannan saboda irin wannan ranar, kai mai da'awa za ka gaba da irin wannan ƴan kalubale, wanda kuma malamin sa ya faɗa masa ya zo ya ce idan ka je ka tambaye shi kaza. Na hudu, tabayyinul ilmi liman talabahu lit-ta'allumi wal istirshad, bayyana ilimi ga dukkan mutumin da ya tambaye shi domin neman sani ko don neman shari'a. Idan mutum ya tambaye ka tambaya ta neman shari'a, sai ka kokari ka baki ansa gurgurdan abin da ka sani. Na biyar, kaunul ha'id la taqdi salata li ajli mashaqqa, kasancewar ita mai haila ba za a ce ta rama sallah ba dan saboda akwai wahala ciki. Min al adillati allati taqarrara tuqaddu li qa'idati al islamiyya al amma, wannan yana cikin dalilan kenan da ke tabbatar mana da wannan ka'idar ta musulunci ga manya, cewa al mashaqqatu tajlibu at taysir, innal mashaqqata tajlibu at taysir. Abin da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wannan ke da alaka da darasin da muka yi, ya kamata mu rika sabawa cewa tambayoyin su rika alaka da darasin, ina ga zai fofi ba da fa'ida da yawa. Na'am, bismillah ma'ana. A mai istihaba wanda jini ke zo mata koyaushe, kamar yadda muka ce za ta iya yin sallah, za ta iya yin azumi, to haka mijinta zai iya saduwa da ita, bai laifi ba, bai laifi ba. Na'am.
Wallahi ban san ko na ruwa tun karan da muka yi karanta.
Ina
aika fatar dallal ahadi ala maqadirin kan fadin. Wai ahadi inna magandami ne ko kuma hadisi ne?
Hadisi yake liki. To amma ina cikin hadisa shine magana, kaga dole sai an ga hadisa, ganin su daban, ingantuwar su kuma daban, sannan kuma istinbatin da ke ciki wannan hadisai sun nuna haka ne, nassal ko kuma istinbati akai a ciki. Yanzu ba abin da ke gaban mu hadisi ne, inganta shi, yawwa duk da haka randan muka ce idan mutum ya dada mun ce yayi laifi, idan ka zo yin wanka ka kara akan sa'i guda kai laifi, kai laifi ba. Amma muka ce ga abin da zai faɗa har wancan ke masa inkari, to a yaya ba za ina da gashi da yawa, yace wanda ya fita gashi da yawa ma yayi da haka. To da hadisi a hannun mu kuma sai mu abin. Na'am. Ba mu da tambaya game da abin da ya shafi haira da istihaba? To bismillah. Ya hakuri mai ilahi ki kuma magana wannan. Na'am. Kana nufin yana magana akan haila? Biki ke magana. Eh, hadisin da yake nuna kwanakin biki yana yin kwana 40, hadisi ne ingantacce. Hadisi ne ingantacce. Amma wannan yana magana ne kan gejinsa. Malamai suka ce karshen abin da zai iya kaiwa kenan. Ta iya yiwuwa ranar da ta haihu majini ya yake, wata kuma bayan kwana biyu ko uku, ba lallai ne sai ya kai 40 ba. Da wannan waɗansu malamai suka kafa hujjar cewa matsalar malaman da ke cewa biki na kaiwa kwana 60 ba daidai ba ne, wanda kafin annabi ya kance shi anan. Hadisin ingantacce ne, ya inganta. Najin Nasiruddin Albani ma ya inganta shi cikin Irwaul Ghalib fi takhrij ahadith man nar sabil. Na'am. Ba ta aka ba zai yi ba, idan ka ce ba zai yi ba to kina da yayi haramun. Na fahimta, duk wannan ba ta ne ba za a sa ba, ka fahimta. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi alwala ko wanka baya sa tawul ya goge jikinsa da shi, sai dai ya amfani da hannunsa. Sai muka ce hakan da ka sa wannan karasa, ya hakuri. Muka ce yin hakan mustahabi ne, ka fahimta? Da ka taka ji yin haka din mustahabi ne. Idan ka sa tawul din ba haramun kai ba, amma da a ce zaka share da hannunka shi yafi, ka fahimci wannan? To faɗa abin da zaka faɗa. Eh, duk ɗaya ne da jiki da gashi din, ai duk ɗaya ne. Ai, na'am. Eh, ai darasin yau ya isa ka ƙaryata shi, da darasin yau za ka ƙaryata shi. Annabi ta ce, a Aisha ta ce annabi yana umarta ta fa attaziru fa yubashiruni wa an ha'id wa aka saukarwa ayar wala ta karabu hunna. Bai fahimce ta wani? Ba annabi aka saukarwa ba? Bai fahimce ta ba ko ya fahimta? To, to kenan mal muradu bil qurbi fil aya, sai zanto al muradu bil qurbi al jima'. Yusuf da dama Ubangiji ke kawo kinaya baya fito da abu sarari, ko ba haka ba? Al'ana bashi ruhunna, lokacin masu itikafi da aka ce wala tubashiruhunna ruhunna wa antum akifuna fil masajid, sannan kafin wannan masu azumi aka ce da rana karku kusanci matan ku sai dai da dare. Fal'ana bashi ruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, me yake nufi da mubashara a nan gurin? Kawai mutum ya rungo matar banda saduwa, kaga jima'i yake nufi, amma sai a kawo mubashara. Kamar yadda nan al-qurb an kawo shi ana nufin jima'i, wala taqrabuhunna bi ma'ana la tujami'uhunna hatta yatahurna. Ban ji ba, kamar yana nana tawa. Kamar yaya jumla ta farko, fa ta zulum da sa'a fil mahidi, to sana hanawa ba nana ta ba, taukidi. Yauwa, taukidi ne. Amma abin da yasa ba za a iya sallama taukidi ne gaba ɗaya, menene da al-mahis? To a wani zantan ba? A wani zantan ba? To kaga shi ne rigimar. Wannan al-mahis zai iya zantowa maf'il ne, wanda al-mahis asalinsa mahayif ala wazni maf'il. Duk kalmomin da ke zuwa kan wazanin maf'il kuma ko su zanto ismu makan ko su zanto ismu zaman ne, wani lokacin su zama masdari. Kamar yanzu misali da ke kalmar masjid ala wazni maza maf'il, sai zanto ismu makan, yani makanin lisujud kenan, ko ba haka ba? Sannan zai iya zantowa kuma ismul ala ne, al'alatu allati yusjadu biha kenan, wato abinda kake sujada da shi, kaman goshi ka yi ansa sunan masjid, an gane ko da sauransu. To kuma maf'il kuma yana zuwa da ma'anar masdari, an gane ko? To ko ya zanto ismu zaman, ko ya zanto ismu makan, ko ya zanto masdar, wanda idan ka duba littafin Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki, wato ahkamul Qur'an, wajen tafsirin wannan ayar akwai bayanai da yake ban kai, wanda Al-Qadi Abubakar yana da ban mamaki kwarai da karfi, ya kawo wani istinbati a ciki, cewa wannan kofar ba wanda ya riga mu kwankwasa ta, falala ce daga Allah, ba wurin kowa na gani bane na fahimta, kafi na wani waɗansu ka'idoji na balaga masu ban kai. Ala kulli hal fa atazilu an-nisaa fil mahiiz, ku nisanci mata fil mahiiz, sai ya zanto a nan gurin abinda yake nufi da al-mahiiz, idan mun dauke shi a masdar, wato lokacin da jini ke fitowa, ko kuma idan mun dauke shi a ismu makan, ku nisance su nisanta ta wurin saduwa, ba nisanta jikinsu gaba ɗaya kenan ba. Sai ya zanto wala taqrabuhunna hatta yatahurun, taukidi ne ke na wancan zance kenan, la taqrabuhunna qurbal jima, ka fahimta da kyau? Na'am. Eh, ضعيف وانا حديث ضعيف yace akwai wani hadisi da ake cewa annabi ya kasance yana karantar da mu Qur'ani matakar baya cikin janaba, yace hadisi ne dhaifi. Na'am. Eh, wannan matsalolin yanzu mata suna fama da su da yawa na rikicewar jinin al'ada su, kuma abin da yake kawo haka shine sakamakon yin amfani kai ya hakuri mala, sakamakon yin amfani da magunguna na abin nan ga sanan da suna na tsarin haihuwa, na kayyade iyali ko tsarin iyali, galibi suna rikitawa mata al'adan su, su jawo haila ba lokacin sa ba, ko su sa ya rinka zuwa ya danye ya zo ya dauke ya zo ya dauke, rana ɗaya sai ya zo da safe ta tashi da shi ba ta yi sallan asubahi ba, karfe goma ya yanke kuma da azhar ya sake dawowa. To a nan gurin yadda kawai za su yi su fita shine su lura da siffofin jini da aka yi bayanin su. Na farko, jinin al'ada annabi ya ce jini ne wanda yake baki, ba ja bane ba gaba ɗaya, yana da turkin baki, sannan kuma jinin al'ada yana tunkuɗar juna wajen fitowarsa a wani lokaci, sannan kuma jinin al'ada wato wari, sannan kuma jinin al'ada wani lokaci mace takan ji zafi lokacin fitarsa ko kafin ma ya fara zuwa, wata da zaran ya rage kwana biyu ko uku ta fara al'ada za ta fara jin ciwon ciki ko ciwon mara. To wannan alamomin kawai da aka tabbatar na jinin al'ada su mace za ta auna, in ta ga su ne ta tare da wannan jini ya zama al'ada, in ba su bane ko ba shi bane ba kenan, ka fahimta? Ba lalle ne sai sun tattaru gaba ɗaya ba, don wani lokacin jinin al'ada na iya zuwa mace kawai sai dai ta ji kwararowarsa, kaga bai tunkuɗi juna ba kenan, amma da ta lura launin sa za ta ga baki ne, ka'ida dai launin sa yana ga zama baki ne, ma'ana ba wai baki gaba ɗayansa ba, amma turkin baki ne da shi, baya zuwa jagau haka. To wannan shine abin da mace za ta yi taunawa. Kuma duk matar da ta yi amfani da magunguna waɗanda suke na ƙayyade iyali, ya kamata a yi, kar a yi kai tsaye kawai mace ta je ta siyo, ko kai ka je ka sawa matarka magani a chemist ka zo ka bata ba tare da shawarar likita ko gwada jikinta ba, don wani maganin yakan yi reacting a jikin mutum gwargwadon yanayin jikinsa. Da wata allura za ta dace da ita sama da a ce ta sha magani, wata magani zai dace sama da allura, wata lub zai kamata a sa mata sama da waɗannan, wata kuma duk bai dace da ita ga waɗai wannan ba. Sannan gaba ɗaya dai dama ba a yin wannan tsarin na kai dai iyali sai in akwai matsaloli wanda mun sha ambata su cikin fatawa. To wannan shine abinda za a yi don a zauna lafiya. Abu kasan tunda shi jinin al'ada wani abu ne Allah ya tsaro shi a jikin mace dole ya fito. To ko yaya aka hana shi fitowa, ko aka neme ya fito kafin lokacin sa, ko aka hana shi fitowa to kaga an canja dabi'ar jikin mutum gaba ɗaya, system na jikin dan adam an wargaza shi, saboda haka komai na iya lalacewa. Da haka in dai ba wai wani tsari larura mai karfi ba, bai kamata mutum ya hana matar sahihuwa ba, sai fa in larura ce mai karfi da ta dace da kiwon lafiyar ta ko na jaririnta, kamar yadda muka shayin magana a waɗansu fatawoyin da ba wannan ba. Amma in ba haka ba, zaman lafiyar mace shine a barta a dabi'arsa. An gane ku? Na'am. Wannan tambaya ce mai kyau. Da zuma kace zance mafi inganci mai janaba za ta yi mai, za ta karanta Qur'ani, haka mai jinin haila, haka mai jinin biki, to sai yake tambayar karatun da za ta yi tilawa ne ko za ka ɗauki Qur'ani? To shi hukuncin karatun daban da sabanin da aka yi, sannan taba Qur'ani shi ma kuma sabanin da aka yi shi ma kuma yana nan. Yadda ka san a can an yi sabanin cewa za ta karanta ko ba za ta karanta ba, to kuma a nan ma an sake yin sabanin na za ta taba Qur'ani ko ba za ta taba ba, wanda zance mafi inganci ya halatta ta taba. Dan ba wani nassi ya zo karar daga manzon Allah ya ce ka ta taba. Duk abin da yake nassi, ko dai ya zanto mai inganta ba, ko kuma ya inganta amma ba a nan bangaren yake ba. Misali daga cikin abubuwan da suke gafoja da su akwai rayu masu huwainar mutaharun, wanda mun sha bayani akan ta cewa wannan al-mutaharun mala'iku ake magana kai ba mu yan adam ba. Sannan layi masu huwainar mahfuz ake nufi ba shi Qur'ani ba, dan Allah ta innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun. Kitabul maknun shine lahul mahfuz. Da haka layi masu huwainar da ke cikin nan gurin ya udu ila karami mazkur. Zai koma ne zuwa ga lauhin mahfuz lalil qur'anul karim, kaga ayar gaba daya kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa, idan ka duba cikin littafin at-tafsir al-qayyim li ibn al-qayyim, gaba daya ayar ba ta magana akan mubil adam, tana magana akan mala'iku. To sai hadisi da ya rage shine na risalan amr ibn hazm ne, da a cikin ta kunshi kaza ta kunshi kaza, akwai cewa wa an la yamassal qur'ana illa tahirun, cewa kar wanda ya taba qur'ani sai tahir mai tsarki. To waɗansu sai su fake da wannan, sun ce annabi ya ce kar wanda ya taba qur'ani sai mai tsarki, to da mai haila da mai biki ba masu tsarki ba ne, qur'ani sai tahir mai tsarki. To wanda dogaro da karatun da muka ce karan jiya, za mu gane cewa mai janaba mai tsarki ne, tunda annabi ya ce da Abu Hurairah innal mu'mina la yanjus, kaga mun rushe wannan maganar ta su, tunda la yanjus ko kaga ya zama mai tsarki ne kenan. Akwai bukatan yayi tsarki saboda fitowar janaba, amma shi karan kansa shi ba najasa bane ba. An fahimta ko? Da kuma maganar cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da sarkin Rumawa, ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'a, wanda ke kafiri ne amma ya aika masa da aya. Idan kace ba dukan Qur'ani bane, sai mace mai bambanci tsakanin abinda muka faɗa da zo aya da kuma duka wajen imani ko rashin yin imani. Ina fatan kun fahimta. Dan saboda haka ba nassi karar daga Annabi da ya hana mai haila, ko da ya hana mai biki, ko da ya hana mai janaba taba Al-Qur'ani. Sai da abinda malamai suka ce an fi so in zaka taba Qur'ani ka taba shi a hali na kamala. Amma in ka taba ba wannan halin na kamala ba, haramun kai ba kai haramun ba. Bisa zance mafi inganci ba kai haramun ba. Kalman tahira a can gurin kalma ce mushtarak. Abinda suka ce al-mushtarak a cikin babin usul fiqh shine dukkan kalmar da za ta iya daukan ma'ana sama da daya. Kaga tahir zai zanto wa muslim, tahir ya zanto tahir min al-hadith al-akbar, tahir min al-hadith al-asghar, tahir bi ma'ana kaza kaza kaza, duk zai iya daukan wannan ma'ana. Ma'anoni guda hudu baka irin jayar da daya a ciki sai da dalilin khariji, in ba dalilin khariji sai ka kyale. Sai zanto tahir anan gurin wa Allah ya masal qur'ana illa tahir kafiri kenan. Dama annabi ya hana a yi tafiya da qur'ani zuwa kasashen kafirai, idan dan in sun taba ana jin tsoron za su wulakanta, to kar a ba su damar su taba. Amma wanda ake sa ran shirye, za a iya ba shi karanta, kamar yadda aka aikawa da Kaisar na Rome ya karanta, dan ana fatan shiryar sa. Me? La ilaha. Da baya da lada me ya amfanin karantawa? Wai na magana in mutum na zanzan ba karanta yana da lada? Yau me ya amfanin karantawa inda ba lada? Yana da lada sosai, ba bambanci tsakanin shi da wanda yake abin nan. Wannan yake cewa wa ko na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salati, idan ya tashi sallah rafa'a yadayhi hiyala udhrayhi, yakan daga hannayensa zuwa daidai kunnuwansa, fa idza kabbara, idan ya kabbara arsalahu ma, sai kuma ya sauke hannayen, wa rubbama ra'aytuhu yad'u yumnahu ala yasarihi, wani lokacin na ganshi yana daura hannun dama yaminahu ala yasarihi, hannunsa da dama kan hagudunsa. Wa wannan hadisin wadannan suna kafa hujja da shi kan cewa ya halatta, wato an yi sadalu kenan, dan ya ce naga annabi da ya daga hannayensa haka, idai kabara arsalahu ma, sai ya sauke su.
wannan hadisin sadalu kenan. A cikin watan, a cikin namanta ko cikin watan Shawwal ne ko Zulqa'ida, a garin Jega can cikin jihar Kebbi, wanda sun kama wannan hadisi ina cikin karatu, aka ce to kun ce ba za a yi sadal ba ga hadisin sadalu. To shi wannan hadisin abin da yake nunawa shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi sallah yakan daga hannunsa haka Allahu akbar ya kabbara, idan ya kabbara sai me, sai ya sauke su. To idan ya sauke su ne sannan sai ya dauki wannan kuma ya dora kan wannan, ba wai daga nan da yayi haka zai haka ba. Kun fahimta da kyau? Ba wai daga yayi haka Allahu akbar ya je kuma zai dora su kan abin nan ba, sai yayi dai Allahu akbar sai ya sauke hannayen haka sannan sai mai da su haka, wanda karshen hadisin abin da yake nake shine tafsirin da malaman sunna suka yi masa. Amma kaga waɗansu kuma su ma malaman sunna ne sun ce a wannan yana nuna sadar ke. Ya inganta hadisin, ya inganta. Eh? Eh. Jinin dabba wanda ya halatta a ci jinin ta ba na jisa bane ba, shine muka kafa hujja da abinda Abdullah dan Masudi ya soke raƙuma a ranar layya, ga jini a jikin sa tare haka dai yayi sallah ba tare da ya wanke ba. Wannan ya nuna da aqida sa na jisa ne da me zai sai ya wanke. Ka fahimta da kyau? Dukkan dabba wanda take halal ne cin ta, jinin ta ba na jisa bane ba. Ko da bayan ka taba kai rauni ta ji sai jinin ta ya taba ka, babu laifi, jinin ta bai zama da jasa ba. Haka ne wannan hadisin me yake magana? Ma ubina min alhayy fa huwa mayyit, abinda aka ciro daga jikin dabbar sai aka ce shi ya zama mai mushi, kasancewar sa mushi ya maida shi na jasa? Faɗa mai ne, kaga kasancewar sa mushi daban, ka ce na jasa ne kuma sai kuma shi kuma daban, ko ba haka ba? A ballantana wannan kai kana magana akan abin da aka yake, misali ka zo sa yana da tozo ɗin na baya, sai mutum ya yanki naman jikin tozon nan nashi, kaga ai za a iya sa masa magani san ya ci gaba da rayuwa, ga kuma tsoka ɗaya a hannunka. To ita ce annabi ke cewa in ka ci ka ci mushi, ita wannan tsokar ɗaya da ka ciro daga cikin abin da ke rayuwa mushe ce. Ba wai yana nufin jinin da ya fita ba, ba a magana akan jinin. Shi jinin an haramta wa mutum ya sha jini, shan jini haramun ne, amma kasancewar haramun ne shan jini ba shi mai da jini ya zama da jasa ba, kuma sai in kana da nassi, ko ba haka ba? Domin la talazuma baina at-tahrim wa at-tanjis, ko mu ce bi ta'birin awdah, yace dukkan kullu najisin haramun walaysa kullu haramin najisa. Wannan kaida ce da take zaune zaman kanta, kullu najisin haram, dukkan abin da yake najisa ne to za ka samu haramun ne, amma walaysa kullu haramin najisa, ba dukkan haramun ne kuma ya zama najisa ba. Dan ba haka ba, an haramta mana mu daura zinari mu maza, ko ba haka ba? Amma in ka taba zinari kuma ya zama zinari ya zama najisa kenan, bai zama najisa ba, amma haramun ne kuma ka sa. Ina fatan kun fahimta. Na'am.
Wajen waka wa kalla ya fada bayan da muke kalla a kan hadisin da ya race mutum ya kare zuciya, wanda shi ne zai faru. Idan wasu suka ce ya ga ayan Qur'ani da yake ce dan lokacin da ne ba za a sa addu'a musu a kan wannan, suka sauka su ya.
Wannan ai mun sha faɗa a cikin tafsiri, ina jin kai ma kana da kasar din, tunda dai kana daukan kasar lalle kana da shi. Magana hadisin annabi da yake cewa duk mai sada zumunci za a ƙara masa kwanaki, sai wadansu suke gani to gashi ayar Qur'ani, to mai ayar Qur'ani ta ce ta ce ba za a ƙara masa ba? A aya cewa ce kowane ɗan annan yana da lokaci ƙayyadajje, idan lokacin nan ya zo ƙayyadajje ba za a jinkirta masa ba, ba za a gaggauto shi ba kuma, ko ba haka ba? Haka aya tafi. To lokaci ƙayyadajje, ai Ubangiji kafin ya halicce ka ya halicce ni, ya san zan sada zumunci ko ban sada ba, ya kaddara cewa asalin shekarun da aka bani kaza ne zan ƙara zumunci, zan sada zumunci sai a ƙara min kaza, kuma kai ma za ka sada zumunci a ƙara ma kaza,
to wannan abin da aka kara ma din idan yazo babu kari babu rage
ayar sai ta cikaro da hadisin ai ba su cikaro ba
kaddara Allah ya rubuta 60 ne sai ya shafe yace kuma daga yau sun zama 100 akwai wanda zai ce masa dan me dan Allah sai yamhu Allahu ma yasha'u wa yasafi in ya ga dama ya shafe abun ya ga dama ya tabbatar da shi la yusalu amma yafa'al fa'alu lima yurid mai iko ne kan komai kaga ba wanda zai ce dan me zaka yi kaza dan duka bayan sa ne mallaka sa na'am eh
wanda ba musulmi ba da aka ba shi Qur'ani da fatan zai shi gudu yana karatu yana da
ai na kai galada dan ya karanta Qur'ani shi ba musulmi bane ba galada sai in ya musulunta wannan yana magana cewa mutum ne jinin al'ada yake wa matarsa ya halatta ya kusance ta ko dole sai ta yi wanka wannan mas'ala ma ce ta sabani zance mafi inganci ko ruwa ko tsarki ta je ta yi ba sai wanka ba ya halatta ya sadu da ita tsarki kawai ta je ta kama ruwa ba ya halatta mutum ya kusance ta wannan kuma yake cewa waɗansu malamai suna ba da fatawar cewa azalu da aka ce sahabbai suna yi lokacin annabi wai daidai yake da amfani da kondom da mata suke a zamaninmu na yau wannan bai kamata su faɗi haka ba ba tare da ƙarin bayani ba dan mai amfani da kondom idan tsakaninsa da matarsa ne kaga wani abu ne daban in tsakaninsa da matar banza ne fa galibi a yau suwaye suke amfani da kondom wanda suke da matansu ko masu matan banza to kaga bai kamata ma ka kawo wannan fatawar ka haɗa ta da azalu ba dan sai ta bada wani abu daban mummuna wanda bai dace ba kullum idan malami zai fatawa ya lura da halayyar mutanen zamaninsa kare ba da kofa a ribanci zancensa a halatta haram ko a kai zancensa inda ba nan yake nufi ba shi yasa wato zaka ji malamai masu hikima yawanci idan aka faɗi fatawa sai su ce wani da ya yi tambaya kan kaza da kaza da kaza da kaza in kaza yake nufi to kaza ne in ko kaza yake nufi to kaza ne in kuma kaza ne kaza ne kaga sun gama in magana kaza ta ɗauki ma'ana uku kaga kenan wannan na nuna fatawa za ta canja har zuwa kala nawa ita ma uku to sai su faɗi wannan ma'anonin da zancen kaza ya ɗauka kowanne da hukuncinsa a yamakon su faɗi guda ɗayan su kyale kila a ribaci wata magana wadda ta kace a yi amfani da ita kan abin da bai dace ba kalimatu haqq kad yuradu biha al-batil ka faɗi maganar gaskiya amma a nemi abin da bai dace ba da ita an gane ku misali matarka an riga an auna cewa idan ta samu juna biyu nan da wata biyu masu zuwa lokaci yayi kadan saboda ba a daidai mata operation ba bai kamata ta samu juna biyu ba har sai bayan shekara daya dan saboda lokacin nan jikinta ya koma yadda yake kai kuma ba za ka ce ba za ka sadu da iyalinka ba kila ita kadai gare ka kana jin tsoron ka fada cikin zina to kaga za ka dauki mata kai na ka sadu da ita tunda ba za ta yi ciki ba cikin irin wannan halin sai kai amfani da wanda duk abin da za ka yi amfani da shi wanda zai hana ta yi ciki kaga wannan daban amma idan ka ce shi kenan mutane zai amfani da kondom yanzu duk fitsarin da ake a duniya ai da wannan kondom din ake duk matan da ke tsaya kan titi da yadda ka za ka samu da kondom ɗinta saboda ta fito yawo kawai da daddare kuma ba ta so ta ɗauki AIDS kaga wannan bai kamata mutum ma ya haɗa wancan maganan azumi da wannan abin nan ba dan da zaran an ambaci kondom kai ka riga ka san cewa akwai barna a ciki yayin da lallacewa irin ta Najeriya tunda yanzu Arna na shugabancin barna a NTA aka nuno ga yadda za a yi amfani da kondom ana nuna wa mata yadda za su yi amfani da NTA wani abin a ranar Asabar wannan abin nan da suke mun kai wani mataki na abin nan Allah ya tsare mu da shi to jama'a sai dai mu yi hakuri tamboyin ba za su iya ansuwa gaba ɗaya ba mai tambayar ila'i sai mu taƙaita daga kai shikenan ba ta saku ba sai in yayi nufin saki tunda da Allah ya ce tarabbutu arba'ati a tur sai ce fa in fa'u fa inna Allah ghafur wa ina azamu talaqa sai in yayi nufin saki in ko bai nufin saki ba za a ce ba ta saku dan haka idan mutun ya wuce wannan kwanakin ita a lokacin nan yanci aka bayar mutun ta dauke shi ta kai shi ƙara kotu ta fada wa alƙali cewa ga mijina ya ƙaurace mun sama da wata hudu to sai alƙali ya kira shi ya ce je ka ci gaba da kusantar ta in yace ni ba zan ci gaba da kusantar ta ba sai to sake ta yace kuma ba zan sake ta ba sai alƙali ya sake ta a madadin sa wannan akwai cikin hadisi ina jin ruwayar Muslim ina kyautar dan Muslim cikin marwayatan sa akwai Imam Muslim
don wanta na littafin da daga dai hannunka, don littafin da aka bani wanda aka kawo hadisin akwai marje idan sa don ambata. To anan bai faɗi sai abin nan ɗinsa ba, amma ruwayar Muslim abin da zai iya tunowa a halin na
karatu daga yau shi kenan ko kuma akwai
adabu zifaf eh a'a Sheikh Albani ba shi mata ba za su zai zinari ba, azhabul muhallaq yake magana. Zahabul muhallaq shine duk zinarin da zai kewaye jiki, kamar awalwalo kaga yana kewaye hannu, kamar zobe yana kewaye dan yatsa, kamar sarka tana kewaye wuya. To wannan shine sabanin ke tsakanin jumhurin malamai da suke ganin ya halatta mata tasa da kuma waɗanda suke ganin ko wannan bai halatta tasa ba, za ta iya amfani da dukkan zinarin da bai kewaye jiki gaba ɗaya ba, amma in ya kewaye har mace ma ta shiga cikin haramci. Shine abin da shi Nasiruddin Albani ya magana akai cikin littafin Adabul Zifaf. Wannan maganar kuma naji ta tun ana tayyata amma ban shiga cikin ta ba, sai dai wani lokacin amma yanzu ina ganin lokaci bai bana in shiga cikin ta, wallahu a'lam.